يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهك بيبا كل ما هتم بياني كدا كل ما هتم بياني كدا
Andiki ana kira don abawa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma waye gari wannan matashi yazo bai bada misali mai kyau ba
ɗan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai aka kamar waɗansu sun riga sun wuce doka
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mu sallama da ƴan gwagwarmaya da ke zauna a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurairu Musa wadda ke zauna a birnin New York waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakilta Adamawa ta Arewa Alisha Abba ya rika kwafsawa wata mace na nemi jin matakin da suke gani za a iya ɗauka na kare mutuncin mata da kuma ladattar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan muƙamai ga abin da Hajiya Hurairu Musa ke cewa
First of all, ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar office din nan. Secondly, gaskiya mata su tashi tsaye. In ana musu abin da bai kamata ba, kas zauna suna shiru. Su ringa magana. Kuma su kuma waɗannan politicians din nan su gane cewa wannan lokacin ba lokacin da bane. Yanzu lokacin social media ne kar ka dauka wai abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a recording din ka yace so I hope wannan will be a lesson
inda mai shara
mutane ba kawai mata ba kowaye da yake cima wani zalunci to yayi hattara dan za a iya recording din ka a fitar da shi kuma but the only time da zai zama yayi amfani wannan recording in dai hukumar ake
hukumomi
sun take action an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka in ba haka aka yi ba waɗannan politicians ɗin nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rufon ƙashi sirrin shi zai iya tozarta wani ya san zai je ya ba da kuɗi ba abin da za a mishi don yin hukumar ba zai fi shi ko ne ba to the only time that they wannan zai stop in which naji dadi IG din ya taken action yace a kama shi mutumin nan aje a kulle shi I hope ma da gaskiya ne kin gani amma lesson din is that gaskiya police in Nigeria the duk jurisdiction in Nigeria ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan the IT da shi su investigate din shi kuma in aka finding mutumin guilty a prosecuting din shi
Ya wato Madam Helen ke kuma mai ce ce shawara ki?
Shawara na shine na farko ina kira bisa ga gwamnati Najeriya su yi kokari su taimaki mata domin kamar yadda na faɗa abin da yake sa mata cikin wayannan damuwoyi kuma wayansu halaye da bai kamata ba kuma suna zama cikin abuse wato suna zama karkashin mutane da suke ci musu zarafi domin rashin abin zaman gari in za iya taimako mata I am training ya mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya musu sana'o'i sannan na biyu na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita Hadiya ta faɗa akwai social media mata idan abu ya faru haka da ku ya kamata ku faɗa ma hukumomi ko kuwa ƴan sanda a gaya musu da abin da ya faru kada ku zanna a ci gaba da cin zarafin ku kuma ina fata ya zama abin koyi ga sauran shugabanninmu suna jin mu shugabanninmu wayanda akwai wayanda kamar yadda na faɗa akwai wayanda sun ci zarafin mata kuma suna kan cin zarafin mata amma ba zai ci gaba ba domin Najeriya na canjawa saboda haka ya zama abin koyi a sasun ce idan kaga gemun wani ya dau taka shafa ma naka ruwa ko
haka
ina fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabanninmu bai da kyau ku ci zarafin mata sannan a karshe na san an saba kafa komitoci a Najeriya yawancin lokacin an kafa kwamiti za a announcing cewa an yi kwamiti, amma ba za a taɓa jin menene suka tarar ba, wani irin conclusion ne aka zo da shi. Ina fata wannan kwamiti da aka kafa bari justice ya kasance, wato gaskiyan ta fito. Idan shi wannan mutum ya yi laifi, to a hukunta shi daidai yanda ya kamata. Kuma na kira ga hukumomin mu a kotu din mu, gaskiya wani abu, wani damuwan shine idan sun tsaya da gaskiya sauransu ba su yin gaskiya, amma idan sun tsaya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko ya yi wani laifi, a hukunta shi daidai yanda doka ta faɗa, Najeriya mun nan za ta canja.
To shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu da ke zaune a nan Amurka dangane da wannan batu, ga abin da suke cewa.
Abu ne wanda bai yi wa kowa daɗi ba, bai yi mini daɗi ba, ni mazaina na ɗan Adamawa da kuma matashi. Saboda an daɗe ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki. Sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba. Wannan ya nuna cewa, ya nuna yadda amfani da karfin iko a kan talakawa ya yi nisa a ƙasarmu na Najeriya. Domin kuma a haka ba abu ne wanda ya yi nisa, yana faruwa tsakanin, ba tsakanin shugabanni kawai ba, yana faruwa har ga kungiyoyin addinai da makarantu da sauran wurare. Akan takurawa talakawa jama'a, aka takurawa talakawa, a takurawa jama'a, amma ba su da bakin magana. Abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba. Duk da cewa ya fito ya amsa laifinsa, ya yi kyau yadda ya amsa laifinsa, ya kuma ya ba da haƙuri, wanda na san kuma na yadda mutane Najeriya sun yafe mai, amma ya kamata doka ta yi halinta. Ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a ƙasashe da sun ci gaba kamar na Amurka. Saboda ko shugaban ƙasa ya ɗaga hannu ya duki wani ko wata, sai doka ta yi halinta, ba wanda ya fi ƙarfin doka. Wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya.
Kamar yadda maganan dukan yarinya da sanito ya yi, yana nan a fili, an kuma ga su bidiyon da yanda duk abubuwan suka faru. Abin da yake takaicin shine, idan matsayi ƴan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati, sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka, saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba. Wannan matsalan ba yau aka fara ta ba, an daɗe ana yin haka, amma ba a ɗauki mataki yanda ya kamata ba. Da tun farko da ake yi, an ɗauki mataki, an hukumta wadda ya kamata. Talakawan nan fa su suka zaɓe ku, su suka kai ku inda suka kai ku. In kuka sauko kuna taka su, to ai bai yi ba. Abin da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi, komai matsayin shi, idan dai za mu bi dokan yanda ya kamata, komai kowane ne ya laifi ya kamata a hukunta shi. Ba talaka kane ne ya kamata a ringa cin mutunci shi ana hukunta shi ba, ana ganin laifin talaka. Amma talakawan nan ya kamata su ma a ji kukansu, a dube su, kuma a kyautata musu. Inda aka taka su, kowane ne ya taka su, komai matsayin shi, ya kamata shi ma a bashi horo yanda ya kamata. An yi waɗansu daga baya sosai-sosai, waɗanda ma suka fi wannan muni, amma ba a ce komai ba, an kyale shi yasa yake cin gaba. To da an gyara tun daga farko, da haka ba ta ci gaba ba. Idan za a horanta wannan, ya kamata waɗanda suka yi daga baya masu ma a hore su daidai yanda ya kamata.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba, idan mai komi mai kowa ya nuna mana, mu koma kan zargin cin zarafin ƙaramin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje, Abuja. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa, ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ke zaune a nan Amurka, da dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, musamman Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.